الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيامنا بقي شهر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرى الدمر الهدوء da 42 shine kuma 19 ga watan 4 miladiya 2021. Shi ga wannan karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma, muna da cikin tafsirin suratul ali imran. Jiya mun karanto daga kan aya ta 190 zuwa 194. Da Allah ta'ala yake magana cewa halittun samai da ƙasai da halittun sama da ƙasan da kuma cancan gawar jirgin rana aya ce ga ma'abuta hankali. Allah ta'ala ya bayanin su, ya faɗi irin sifofin su. To muna cin bayanin sifofin nasu ne kuma lokaci ya cin mana ajiya. Da haka za mu karanto daga farkon aya ta 190 ɗin, sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Fatan mu dai Ubangiji ta'ala ya dace da mu da karanta daidai, da fassara daidai, da fahimtar daidai, da kuma aikata daidai. Inna fi khalqis samawati.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أمر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف
الميعاد. Mun fassara wa'annan ayoyi ɗin. Faɗin Allah ta'ala haƙiƙa cin halittar sammai da ƙasai da caccanjawar dare da rana, akwai ayoyi ga ma'abuta hankali. Allah ta'ala ya bayani siffan ma'abuta hankalin cewa su ne wanda suke ambaton Allah a dukkan yanayin rayuwarsu. Suna tsaye, suna fafutuka ta rayuwa, suna ambaton Allah. Hakanan suna zaune ko suna hutawa, suna ambaton Allah. Hakanan lokacin suke kwanci, sannan kuma suka yi tunani a cikin halittun da suke cikin sammai da ƙasai ɗin. Suka ga a ciki akwai mai ɗa'a ga Allah, akwai wanda baya ba'a ga Allah. Suka gane cewa lalle tabbas Allah bai halicci wannan a banza don wasa ba, cewa tabbas Ubangiji ta'ala zai sakamako ga wanda yake mai ɗa'a ne a gare shi, zai masa sakamako kyakkyawa, sakamako na aljanna, kamar yadda kuma zai sakamako mara kyawu ga wanda kuma ya zama mai saba masa ne subhanahu wa ta'ala. Da haka suka nemi tsarin Allah daga azabar wuta, suka ce subhanaka faqina azabar nar. Kuma suka yi bayanin cewa ya Ubangiji, duk wanda ka shigar da shi wuta, Allah ka kunyatar da shi. Tunaninsu kyakkyawan tunani sa suka fahimci cewa dukkanin wanda ya shiga wuta to ya shiga ne don zaluncin da yawa Allah. Shi ya suka ce ma lil zalimina min ansar, lallai haƙiƙa azzalamai ba su da zance ne. Suka ce ya Ubangijinmu, mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani. wanda muka ce malamai suka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kuma malama din kace shine alqur'ani daga suke fa amanna min imani rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangi gafarta mana dukkan malamai sun yi hujja da wannan fadin su cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi li imani an amina bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار حد ازوا قرتي malamai sun yi hujja da wannan kan tawassuli da imani ko tawassuli da ayyuka na gari domin kaga abinda su fara cewa ya ubangiji mun yi imani to ya ubangiji kamar suna cewa muna tawassuli da imanin da muka yi ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wanda an san imani yana cikin ayyuka na dan adam kenan wannan ke yana cewa akwai halaccin mutum ya tawassali da imaninsa ya ce ya ubangiji saboda imanin da nai da kai ya ubangiji ka biya min bukata kaza wannan ya halatta kamar yanda ya halatta mutum ya tawassali da wani kyakkyawan aiki da yi tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ubangiji na aikata kaza ya ubangiji in dai na aikata kaza innan saboda kai to ya ubangiji ka biya min bukata kaza kamar yanda manzon Allah ya ba mu labarin samarin nan guda uku wanda suna cikin tafiya ainihin kwana ya bukatar da su zuwa ga shiga wani kogo kaga suka yi shawara tsakanin su cewa babu abin da zai tseratar da mu daga wannan kogon saboda fan dutse ya rufe bakin kogon ba ce sai dai kowannen mu ya tawassuli da wani aiki da ya san yi wa Allah tsakaninsa da Allah dai ya tawassuli da irin je da yake wa iyayensa ya ce Allah in dai na yi ne dan kai to Allah ka bude mana dan haka sai ya zamana wani dan bangare na dutse din ya bude ko na kogon ya bude amma ba za su iya fita ba kaga alama ce cewa aikin ya yi dan Allah kuma Allah ya karba aikin nasa dai kuma ya faɗa abin da ya faru tsakaninsa da mutumin da ya dauka matsayin ajiyar ya tafi shi dan ya masa aiki wanda ainihin bai karbi ladansa bai tafi ya dawo yake kamar lada na ce duk dukiyar nan da ka gani da shanun nan da dawakan nan da komai da ka gani yana cikin dukiyarka yace haka ya kore bai ban mun komai ba in dai na yi dan kai Allah ka bude mana abin da muke ciki ba dutsen ya kara budewa gairar annabi la yasriuna al-khuruj kamar yadda manzon Allah ya fada yace sai dai ba za su iya fita ba to na uku shi kuma yace ni kuma akwai yar amina tana cikin mafiya soyuwar mutane a gare ni mace ce yar amminsa kuma yana matukar son ka dan haka ya nemi ta bada kanta zuwa gare shi take sai aka samu wata shekara da aka shiga cikin tsanani da yunwa sai ta zo tana neman taimako a gurin ta sai yace to zai bata dinari 100 amma da sharadin za ta bada kanta zuwa gare shi hatta yadda sai da ya samu dama a kanta ya zauna tsakanin cinyoyinta abin da ya rage kawai ya shige ta sai ta ce ittaqilla wa la taqussu hadhihi al-khatima illa bi haqqihi ta ce ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah kada ka warware min budurci ne da haƙinka ma'ana sai ta hanyar aure tsoron Allah ya sa ya daga ta yace sai na daga ta kuma na ban mata wannan kuɗin da na bata Allah in na yi wannan dan neman yadda ka Allah ka bude mana manzo Allah yace sai dutsen ya bude sai yace ga tunan ma tana tafiya kaga wannan ya nuna mutum zai iya tawassuli kenan da kyawawan ayyukansa amma tawassuli da zati na wani ko na wani malami ko na wani shehi ko da zatin manzon Allah ne to wannan ba a tawassuli da shi kamar wanda zai ce za a ce misali Allah kai mana kaza yace amin dan manzon Allah wannan ko taka babu kuskure ba a yin tawassuli da zatin manzon Allah wannan zaka samu wani lokacin har ahlus sunna suna zamewa suna fada irin wannan ko a ce Allah kai mana kaza sai mutum yace dan alfarman manzon Allah ba a tawassuli da alfarman manzon Allah ko wani ya fada larabci yace bijahi rasulullahi shine dai alfarma din ko to ba a irin wannan tawassuli din wannan tawassuli ne na bid'a to kuma tawassuli wanda yafi wannan muni shine tawassuli na shirka da ake irin kiran wasu da ake wanda ba Allah ba da sunan su biya mutum wata bukata ko su kusanta shi da Allah dan ya biya musu bukata wanda zaka ji cewa tawassuli amin dan shehi wani amin dan sidi wani wanda irin wannan tawassulin su ma su fara maka shi karin gani dan suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah fil fa suka ce ba muna bauta musu bane muna kiran su ne dan su kusanta mu da Allah kenan guma kan da suke kira da mala'iku da suke kira da annabi Isa da suke kira ba suna nufin shi ne Allah ba suna nufin suna tawassuli da shi ya kusanta su da Allah Allah ya biya musu bukata a tare da kuma Allah ta'ala duk ya isa matsayin kafiri wasu kuma sukan yi tawassuli din sai ceto muke nema to su ma kafirai abin da suka faɗa kenan suna cewa ha'ula shifa ha'una indallahi ai wannan da muke kira masu tsitanmu ne a gurin Allah. Da haka duk irin wannan tawassulin tawassuli ne ghairu mashru'. Wanda daga cikin tawassuli ne na shirka, wani kuma tawassuli ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. Kada ka ji tsoron kowa, ka tsaya bisa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala. Da wani zai ce ma ana tawassuli a ce amin dan manzon Allah, kada ka ji tsoron kowa, ka ce shari'a ba ta yarda da wannan ba. Saboda wannan ne abin da yake nuna hakikanin imaninka. Bayyana wa mutane abin da ya zo a shari'a, abin da manzon Allah ya zo da shi. Dan wasu kan ji tsoro, kan su faɗa a ce ba ta san manzon Allah. Ba ruwanka, ko wani ya ce kana san manzon Allah, ko ya ce ba ka san manzon Allah. Abin da yake a gabanka shi ne Allah ya yarda kana san manzon Allah. In dai Allah ya yarda kana san manzon Allah, magana ta ƙare, in dai duniya za ta ce kawa ka san manzon Allah. Da haka yana cikin abin da malamai ke hujja da shi kan cewa ana wannan tawassulin da imani ko da kyawawan ayyuka, suna hujja da wannan hadisi da wannan aya ɗin da suka ce an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. To sai kuma sai rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika. Sai ya ubangijinmu ka ba mu abin da kai mana alƙawari, ala rusulika ai ala alkin rusulika, ka ba mu abin da kai mana alƙawari a bisa harshen manzanninka. Wasu malamai suka ce manzanni abin anan wanda ake nufi manzan Allah ake nufi. Saboda wani lura ka ga yadda da manzan Allah, yadda da duk sauran annabawa ne. Haka ƙaryata annabi ɗaya cikin annabawan Allah, ko da annabin farko ne, to in ka ƙaryata shi ka ƙaryata har manzan Allah. Isa Allah ce kazzabar qaumi nuhin al-mursalin. Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni. Kaga mutanen annabi Nuhu, akwai wani manzo kafin annabi Nuhu? Babu. Dan annabi Nuhu shi ne farkon manzo. Amma mutanen annabi Nuhu da suka ƙaryata annabi Nuhu, sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni. Saboda ƙaryata annabi Nuhu, to kuma ƙaryata duk sauran manzannin Allah ne. Saboda annabi Nuhu labudda ya yi bishara zuwa ga annabin da zai biyo bayansa. To kaga idan ka ƙaryata annabi Nuhu, ka ƙaryata wannan bishara ɗin. Shi ma kuma wanda zai biyo bayansa zai bishara ga wanda zai zo zuwa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai suke cewa ya Ubangiji, ka ba mu abin da kai mana alƙawari a bisa harshen manzanka. Abin da Allah ta'ala ya mana alƙawari. Allah subhanahu wata'ala ya yi alƙawari kala-kala ga bayinsa wanda suka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah zai ba su nasara. Allah ce la aglibanna ana wa rusuli. Allah zai ba su rinjaye. Allah zai taimake su. Haka nan kuma Ubangiji ta'ala ya musu alƙawari na samun gwaggwaɓar lada a gidan lahira a ranar alƙiyama. Shine Allah zai ba su rayuwa tsayiba, Allah zai ba su rayuwa ta karamci, ita ce rayuwar aljanna. Wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta, kuma ƙoramun kala-kala kamar yadda nassin Alƙur'ani zai ƙara nuna mana a nan gaba. To a nan sai malamai suka ce, da suka ce rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika. Kaga roƙo suke cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari. Tare da cewa tunda Allah ya mana bayanin waɗannan mutanen masu cikakken imani, kuma mutane ne masu hankali, har ga shi Allah yana bayanin siffofinsu. To kuma dukkanin mutumin da yake mai cikakken imani ya san Allah ta'ala baya saɓa alƙawari. Alƙawarin Allah kala biyu. Ɗaya Allah baya saɓa shi, amma ɗaya Allah yakan iya saɓa shi. Idan Allah ya yi alƙawarin narko, cewa wanda ya kaza da kaza da kaza zan man narkon azaba, irin wannan alƙawarin Allah yana fasa shi. Saboda irin wannan alƙawarin fasa shi shi karamci ne, ba ƙasƙanci ba ne. Laifi kai a makaranta, ko laifi kai mai gidanka, ko laifi kai babanka, sai ce lalle laifin nan da kai, ai kuwa lalle abin da nake baka in mai gidanka ne na sallama, sai na kwana biyar ban baka ba. Sai ce to ne maka afuwa, zo ka karɓi kuɗinka. Wannan karamci ne ko ba karamci ba ne? Ko babanka kai man laifi ce sai ne ma bulala ɗari, sai kuma ce to amma ka je kar ka ƙara an maka afuwa, kaga wannan karamci. To irin wannan Ubangiji ta'ala yana saɓa, saboda Allah ta'ala shi ne akramul akramina. Babu wani mai karamci da karamcin sai ka karamcin Allah. Amma alƙawari na alkhairi, alƙawari na rahama, alƙawari na dukkanin wani abu na ni'ima, to wannan alƙawarin Allah baya saɓa shi. Allah ya yi alƙawarin bayan da suka ji shi, Allah ta'ala ya musu alƙawarin aljanna, Allah ba zai saɓa wannan ba. Allah ta'ala ya yi bayansa nagara alƙawarin in dai suka ji shi suka yi masa ɗa'a, Ubangiji ta'ala zai taimake su, zai ba su cin nasara. In dai suka bin Allah ba zai taimake su, Allah ba zai saɓa wannan ba. To kaga imaninsu da hankalinsu ya sa sun san wannan. Sama kuma tare da gaske roƙon Allah cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari. Sai malamai suka ce to ya suke wannan addu'a bayan sun san Allah baya saɓa alƙawari? To sai malamai suke maganganu kusan guda huɗu ko guda biyar. suka ce abin da yasa suke roƙon wannan saboda suna jin tsoron ayyukan da suka yi na kirki din, wanda wannan ayyukan su ne abin da yasa Allah ya musu alƙawari din. To suna jin tsoro ko a wajen aiki din sun cakuɗa aikin da ayyukan da Allah baya so da sun rusa musu wancan aiki. Kaga idan kai aiki kyakkyawa kuma kai aikin da zai rusa ita kyakkyawan baka donna alƙawarin na Allah. To saboda imanin su da sanin waye Allah ba sa amincewa makaran Allah. Fala ya'manu makaran Allahi illa alqaumul kafirun. Daga gashi suna yi aiki nagarin kyawawan ayyuka suke yi amma kuma suna cikin jin tsoron cewa ko ba su sani ba sun yi wani mummunan aikin da ya bata musu wannan aikin nan. Jesus ke roƙon Allah cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari. Wasu malaman ko kuma a sun faɗi haka ne suna nufin ne suna neman Allah ta'ala ya datar da su zuwa ga sabubban da za su samu abin da Allah ya musu alƙawari. Domin kuma dukkanin abin da Allah ya alƙawari zai bai bayi. Duk ma wani abu da ka sani na ka dace da addinin musulunci ko ka dace a musulman kuma ka zamo cikin masu bin sunnar manzon Allah kuma ka dace cikin masu bin sunnar ya zamo kuma wanda kake tsaye wajen aiwatar da sunnar manzon Allah din, duk irin wannan ayyuka da ka gani ka sani ba wayenka bane ba dabara kuma ke datarwa Allah. Isa Allah ta'ala yake da manzon Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah ya gaya babban bawansa wanda ya fi so fiye da kowa, Allah yake baka cidiyar da wanda ka ga dama. Mana idan ba Allah ne ga dama ya datar da mutum ga barin addinin musulunci ba to ko manzon Allah duk inda ya so da ka karɓa addinin musulunci in Allah bai datar da kai ba za ka zama musulmi ba. Domin wannan ayar da na karanto ta sauka ne kan wakan Abu Talib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ƙoƙari Abu Talib ya musulunta amma Allah bai ƙaddara masa musulunta ba. Daka da Abu Talib ya mutu ba akan musulunci ba annabi ya shiga damuwa sai Allah ya ga masa innaka la tahdi man ahbabta. Baka shirye da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha, sai dai Allah ne yake shirye da wanda ya ga dama subhanahu wa ta'ala. Haka Allah ce man yuridullahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Wajita malamu su malamu take abinda yasa suke wannan addu'a cewa Allah ka ba mu abinda kai mana alƙawari a harshen manzanninka. Sai cewa sun san Allah baya taɓa alƙawari suka ce anan abinda suke roƙa ma'ana Allah ka datar da mu da yin ayyuka nagari wanda wannan ayyukan su ne sababin da zai sa mu samu wannan abinda kai mana alƙawari. Da in ba Allah ne datar da kai ba za ka samu wannan ba. Wanda yasa ko da za ka ga ɗan uwanka musulmi a wani hali ba na ɗa'a ga Allah ba kar ka ƙyaƙyata masa dariya kuma kar ka dinga zagi da ƙinuwa neman mashiriyar Allah dan kai ma ba wayenka ne shiryar da kai ba. Kullum nemi shiryar Allah, Allah shiryar da mu, Allah shiryar da ƴan uwanmu. In yaranka ne ka dinga nema musu shiriya ta Allah, Allah ka shiryar da mana da yaranmu da muka mutum wannan. Saboda idan ba Allah ne ya datar da mutum ba duk ƙoƙarinsa ba zai iya shiryuwa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Suraka ya tambaye shi cewa za a yi mana hukunci ne da abin da ainihin Allah ya riga ya rubuta ko kuma a da abin da yanzu zai zo a nan gaba, manzo Allah ce za a yi hukunci da abin da Allah ya rubuta, ma'ana wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne ko wannan sai ya shiga aljanna, wanda Allah ya rubuta dan wuta ne sai ya shiga wuta. Sai to ya manzo Allah to me amfanin aiki? Kaga sai manzo Allah ce ai malu fa kullum muyassirun lima khuliqa la, ku yi aiki kowa ana sauwaƙe masa abin da ka halitta. Shi yasa zaka ga wani mutumin saboda Allah ya kaddara masa dan aljanna ne, Allah ya datar da shi da ayyukan aljanna, sai ga ba aikin da yake masa kirin aikin ɗan aljanna. Wani kuma sai ga duk aikin da na neman aljanna ne shi kuma wahala yake masa, amma duk aikin na tsiyani ko da yana da wahala sai ga shi baya masa wahala. Yanzu wani zaka ga giya zai sha burkutun ma a giyar burkutu tana ɗoyi tana wari kuma ka zai to kan hanya ya faɗi can ya bige can ya dauje goshi can, haka gobe zai wattsake ga raunin ya gani a jikinsa kuma gobe ya koma saboda aikin ƴan wuta ne yake masa sauki. Kake nan datar da kai da sabubban da zaka samu alƙawarin Allah, wannan Allah ne mai datar da kai. Shi zai ce roƙon Allah wannan cewa ya Ubangiji ka ba mu abin da kai mana alƙawari, ma'ana ka datar da mu da aikata sabubban da za mu samu abin da Allah ya kai mana alƙawari. Wasu malamai suka ce a'a wannan min babul adam ne ma Allah yi. Sun yi wannan addu'a ne a babin ladabi tare da Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ane masa ladabi. Ko da Allah ta'ala ya ce zai baka kaza, to kuma sai kai wa Allah ladabi ka cigaba da roƙon shi ya tabbatar maka da kaza din. Wannan ladabi ne tare da Allah subhanahu wa ta'ala. Yana cikin rashin ladabi ga Allah abin da 'yan uwa suka yi. Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara cewa duk wanda ya mutu a musulunci ba zai dawo ma abuta ba, koda ya shiga wuta Allah zai fitar da shi. To sai ka samu mutum yana cikin saban Allah, sai a ce masa wani ka daina laifi kaza da laifi kaza, ka ji tsoron azaba Allah, sai ya ce ma to ai dai ko na shiga wuta ai zan fita. Kaga wannan munan ladabi ne tare da Allah. Kuma wannan akwai amincewa makarin Allah. Dan yanzu ala sabilil misal, idan daga wannan saban Allah ya ga dama ya kyale shi ya zarte haƙi zuwa ga saban da kafirci ne ko shirka, zai shiga aljannar? Kuma Allah zai iya wannan. Yana cikin abin da ake jiwa mutum dama, shi yasa ba a so mutum ya zama yana wulakanta saban Allah ko mai kankantarsa. Saboda kana yin sa ne, kana yin sa ne, kamar misalin mutum ne yake so ya tara ƙasa, in kullum zai ɗebo tsakuwa guda biyu ya ajiye, inda zai ta ajewa zai ta ajewa, wata ran me za su yi? Za su taru. To kuma in suka taru suka taru, da zai zauna a gindinsu sai aka tunkuɗo, za su halaka shi ko ba za su halaka shi ba? Za su halaka shi, haka zunubi yake. Da shi yasa malaman suka ce a nan min babul adam ne ma Allah, suna roƙon wannan ne a babul ladabi ga Allah subhanahu wataala. To ba su amince makarin Allah, suna ladabi ga Allah duk da Allah ya alƙawarin abin, amma kuma suka ci gaba da roƙon Allah. Kuma kan kuma ta cewa shi kansa roƙon Allah ɗin subhanahu wataala shi kansa ma ibada ne, domin Allah ta'ala yana so a roƙe shi, ya ce ud'uni astajib lakum. Yasa ma ce annal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kaga Allah yana ma fushi da wanda ba sa roƙon sa. Isa yana cikin kuskure da laifi, irin mutanen da ba ruwansu da addu'a waye da fidiya ai musu addu'a. Ana ji musu tsoron fadawa cikin wannan aya, cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati, dan kanin mu baka roƙon Allah girman kai ne ga Allah subhanahu wataala. Wasu malaman suka ce a suna roƙon Allah wannan ne saboda ne, saboda samun wannan din an shar'anta shi da mutuwa kan imani, domin da Allah ya alƙawari cewa masu imani a harshen manzon Allah, Allah zai masu imani kaza zai ba su kaza zai ba su kaza, kar ka manta sharadin su samu abin shine su mutu akan ni akan imani. To yanzu kaga tunda ba su mutu ba, sai suka ci gaba da roƙon Allah, Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari akan harshen manzon, kamar suna roƙon ne kenan, Allah ka kashe mu akan imani. Kuma wannan shine fahimtar magabata, shine fahimtar sahabban manzon Allah. Yanzu sahabban manzon Allah da manzon Allah ta'ala ya faɗa dangane da ahli Badar, yace la'alla Allah tala ala ahli Badar wa qala i'malu ma ashi'tum faqad kafartu lakum. Allah ya tsinkaye mutanen Badar ya ce ko aikata abin da ko ga dama na gafarta musu. Wa ya gaya musu wannan? Manzon Allah. Kuma sahabban manzon Allah sun san manzon Allah ma yanzu qanil hawa in huwa illa wahayin yuha, sun san duk abin da manzon Allah ya faɗa irin wannan to wahayi ne daga Allah. To amma dan Allah a tira sahabban manzon Allah da Allah ya musu wannan alƙawarin wanda suka je Badar, aikin su da da'a su ga Allah da tsuwa tai ko raguwa tai, saboda sun san wancan alƙawarin masrurin ne bil wafati alal imani, shine sharadin su samu aljanna. To fa sai sun mutu akan abin da suke kai din da imani. Tukuna yanzu ahli bai'atul ruban kuma manzon Allah ya ga musu yan aljanna ne, amma aikin su karuwa yi, saboda sun san wannan abin da Allah yake ya ba su. To sharadin shine su mutu akan imani, da wani a ciki ba su yi ba ko ba za su yi ba, kuma Allah ya tsare su ba su yi ba, da wani a cikin su zai ridda ba zai samu wannan aljanna da manzo Allah ya gaya musu. To kaga shi isa suke roƙon Allah cewa Allah ka ba mu abin da kai mana alƙawari, kamar suna roƙon su kuma Allah ka tabbatar da digadigan mu akan imanin, mu mutu akan imanin dan mu samu wannan alƙawarin da kai mana ya Allah subhanahu wataala. Wa ra'ayi guda hudu kenan ko? Ra'ayi na biyar, wasu malaman su ce a'a wannan abin da suke roƙo na abin da Allah ya musu alƙawari shine suna roƙon Ubangiji ta Allah ya gaggauto musu da cin nasara, kamar yadda na faɗa yana cikin abin da Allah ya yi wa mabiya manzon Allah alƙawari shine Allah ta Allah zai ba su cin nasara. Allah ya ce la'aglibanna ana wa rusuli, kuma Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun azim. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف كما سبب مزال دي سي wannan aiki. Kaga Allah ya musu wannan alƙawarin, to me suke roƙa? Shine Allah ya gaggauto musu da samun cin nasara. Wannan ra'ayi shine ra'ayin da Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah wannan ra'ayin ne zaba. Ce cewa cin nasara suke roƙo tunda Allah ya musu alƙori to Ubangiji ta'ala ya gaggauto musu da nasara din musamman a lokacin ana azabtar da sabon manzon Allah ana yi musu abin da aka ga dama saboda a lokacin ba su da ƙarfi amma sun san Allah ya musu alƙorin a gaba za su ci nasara to kamar suna roƙon Allah cewa wannan nasarar da Allah ya kai mana alƙori to ya Ubangiji ka gaggauto mana ita mu samu cin nasarar da wuri wanda kuma Ubangiji ta'ala ya musu wannan a shekara ta biyu bayan hijira Allah ta'ala ya ba su cin nasara a yakin Badar shi yasa Allah ya ce laqad nasarakumullahu bi Badr wa antum adilla Allah ya ba ku cin nasara a yakin Badar Allah ya ce kuna adilla kaskantattu saboda a lokacin ba su da wani ƙarfi kuma sannan adadin wanda suka fito yakin ma mutum nawa ne mutum 300 ne abu ne rundunar kafirai sun kai mutum 1000 saboda asalin yakin Badar ma ba yaki aka fito ba asalin Badar shi yasa za ku ga a sabon manzon Allah duk wanda yake karatu ya san me yake to a sabon manzon Allah wanda bai je Badar ba a zargin sa wannan sai dai ka samu jahilcin mutum dan shi ya ce ai sahibi wani bai je Badar ba duk wanda bai je Badar ba a zargin sa saboda asalin yaki Badar ba yaki aka fito ba manzon Allah ya samu labarin Abu Sufyan kun san Abu Sufyan ba wani shugaba ba ne kawai shugaba ne wajen ne wajen jan zuga ta kayan kasuwanci sai daga baya ne bayan an kace waɗannan manyan ƙorishan sanne samu ya zama wani sarki ko makamancin wannan to annabi ya samu labarin Abu Sufyan ya tura dukiyar ƙorishawa ta kafiran Makka zai tafi Sham dan kasuwanci da haka manzon Allah ya fita da wasu tsararin sahabbansa dan aje ne aje a tare hanya a tare Abu Sufyan a kwace wannan dukiya a matsayin an zalunce su a kakku manta sun kwace dukiyar musulmi sun rike musulmi sun hijira ba su da komai to da ka annabi ya tafi dan ya kwace a matsayin me a madadin dukiyar mu da mu ko kwace mana kaga ba zalunta su akai ba to Abu Sufyan kuma da ke kwararre ne sai ya samu hanyar da yi dabarun da ya zama ya kubuta da ka manzo Allah da sabai ba su rike su ba kuma dama ya aika kuri ta cewa to ku fito ku kare dukiyarku dan ga Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam mu haka za mu ci amma shi bai salatin ba dan sannan bai imani ba gashi nan ya to ne tare muku dukiyarku da haka su Abu Jahl sun hado shi kuma rinduna sun to dan su kare dukiyar to daga baya Abu Sufyan ya aika mu cewa to dukiyar mata ku bata amma Abu Jahl ya ce ina ai sai mun zo filin Badar mun sha giya mata sun bana rawa domin dukkan laraba su san karfin mu kaga saboda makwancin su anan yake to suka zo wanda bayan manzo Allah ya samu labari ya shawarci sabon manzo Allah sabon manzo ka lika wuya aje kawai a hadu to ana so a san adadin yawan su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya cewa da aka samu wani mutum aka tare shi aka tambaye shi adadin yawan su lisani da sai manzo Allah ya ce to a kullum raƙumi ne suke yanka su sai ce suna yanka guda goma sai manzo Allah ya ce za su kai su 1000 sallallahu alaihi wasallam ke za su kai su 1000 to ga ka aka fito yakin da aka fito yakin aka gwamza Ubangiji ta'ala ya biye muminai nasara duk da cewa ba su da yawa 300 da wani abu za su tunkari mutum 1000 sannan kuma su mutum 1000 ga makamai ga dawakai ga raƙuma su kuma mutanen marike dawakan bai wuce mutum 3 ba amma imaninsu da kuma taimakon Allah da kuma yadda manzon Allah ya kifu yana ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kaga Allah ta'ala ya ba su nasara to kaga abinda suke roƙon Allah ya gaggauto musu nasara Allah ya gaggauto musu wanda a lokacin manya-manyan sanadi da Quraysh duk manya-manyan Quraishawan irin su Abu Jahl irin su Uqbah ibn Mu'ayth irin su Al-Walid ibn Jira duk waɗannan manya-manyan dai Ubay ibn Kalab duk waɗannan duk a yakin Badar aka yanka su har ma manya-manyan wajen su bakwai manzo Allah din saka jefa su Arabiya kuma aka yi musu tawbiki manzo Allah ya rika Arabiyar dan kun san annabi in yi ci nasara a yaki to sai ya zauna a gurin ya kwana 3 dan ka gane ba gudu babu tsoro to bayan annabi kafin ya tafi manzo Allah ya rika rijiyar yana halawajattum ma wa lakum rabbukum haqqan kun samu abin da ubangiji kuma yayi muku alƙawari cewa gaskiya ne Umar Allah ya kara muke dace ya manzo Allah ya kake magana da mutanen da mushe ne bala jika manzo Allah yake ai kai din baka fi su ji ba ai malamai ka ce Allah ya raya su ne tawfik Allah dan Allah ya kunyatar da su su ji abin da manzo Allah yake ga mu to kaga wannan yana cikin nasara wannan yasa sai ya zama daga wannan yakin kuma an shiga tsoron musulmi wannan yasa daga lokacin aka fara munafinci Abdullahi bin Ubay ka fara kuma ganin cewa to fa wannan al'amarin sa ya bayyana gwaran mu mun ci abun musulunta ko ma tsira da ramu to kaga shi sai ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala cewa ya ubangiji ka ba mu abin da kai muna tsori a harshen manzannin ka kaga wannan abun da malamai suka dauka guda biyar kowanne zai iya zama haka kuma kowanne bai saba kowanne ba amma kamar yadda na faɗa na ƙarshe din wannan da na faɗa cewa suna maganar neman nasara ne Allah ya nutsu da ta shine abin da Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari shine abin da ya zaba sai kuma sai wala tukuduna yawmal qiyama ya ubangiji kada ka kunyata mu a ranar al-qiyama kada ka kunyata mu a ranar al-qiyama kada ka kunyata mu a ranar al-qiyama in ba kuma ta ba dama a bayan sai rabbana innaka man tudkilin nara fa'at aqzaita ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta ya ubangiji hakika ka kunya kai to shi yasa a gaban ka roki Allah cewa ya ubangiji wala tukuna yawmal qiyamati karka kunyatar da mu a ranar kiyama ana a ranar kiyama karka kunyata mu ala ru'usul khalaiq kada ka bayyana da mu a gaban halittu baki daya ya ubangiji kai mana bincike wannan zai sa mu kunya to kuma dukkanin mu'mini da yawa Allah da'a ubangiji ta'ala bai da sala ba zai kunya kashi ba ya zo a hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ruwar Imam al-Bukhari da wanunsa manzo Allah yake bada labarin yanda Allah zai mu'mini a ranar kiyama manzo Allah ce za a zo da mu'mini sai Allah ya sanya masa kanafau kanafau ai sutura sai Allah ya sanya masa wani tsari sai ya zama daga ci sai Allah ba mai ganin sa sai Allah ya dinga yi mallin lissafi kai kaza kai kaza kai kaza ya sallama wa Allah bai da wata magana ya san yayi sai Allah yake na rufa maka asiri a duniya ba san kai ba yanzu ma je kana gafarta maka kaga shine Allah bai kunyata ka ba a gaban wa a gaban halitta amma wanda suka katirai su kuma a gaban kowa Allah ta'ala zai kunyata su ulaikal ladina kadabu ala rabbihim ala lanatullahi al-khazimin Allah zai kunyata su wa'annan su ne suka karyata Allah suka yi Allah ƙarya la'alla Allah ta tafi daga masu ƙarya kaga su kuma katire da mujrimin irin abin da Allah zai yi kenan to shi sai roƙon Allah cewa Allah karka kunyata mu a ranar kiyama ma'ana Allah ka rafa mana a ciki ko ka gafarta mana kar kowa ya san tsakanin mu da kai shi sa dukkanin wanda ubangiji ta'ala a ran al-kiyama Allah zai mar bincike kayi kaza da siga ta bincike to kowa yake ba zai tsira gaban Allah ba shi sa manzo Allah yake man husiba uziba duk wanda aka bincike sai masa azaba har ummu Aisha Allah ya kara mata yadda take ya manzo Allah alaysa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira take ya manzo Allah ba Allah yake duk wanda aka ba kitabun sa a hannun dama za a yi mar hisabi ne sauki ba kuma ga shi kace duk wanda aka hisabi sai mar azaba yake ya Aisha innama huwa al-ard yake Aisha ai wannan hisabi sai kai al-ard shine abin da faɗa yanzu ko abu duro ma da aikin ga shi kai kaza kai kaza kai kaza ba bincika sa zai ba sai kuma Allah yake to na rufa mu asiri yanzu ma je kana gafarta maka Allah ya mana haka baki daya yanzu kace innaka la tukulful mi'ad ya ubangiji haqiqa innaka la tukulful mi'ad haqiqa baka saba alqawli kaga wannan ke nuna ma cewa abinda muka faɗa a baya guda biyar din nan wannan ne yasa suke cewa Allah ka ba mu abinda kai mana alƙawari domin sun san cewa tabbas ubangiji ta'ala baya saba alƙawari shi yasa ƙarni take innaka la tukhlifu al-mi'ad haƙiƙa ya Allah kai kuma baka saba alƙawari to kuma za mu ji yanda ubangiji ta'ala nan take Allah ya amsa musu saboda imani da cewa dokokin Allah sai Allah ya ce
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله
Allah ta'ala yake fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijin su nan take ya amsa mu anila'u bi amala amilin minkum cewa ni bana tuzartar da aikin wani mai aiki da gare ku min zakarin aw unta daga namiji ne ko ko mace ba'dukum min ba'din sashin ku daga sashi ma'ana sashin ku daidai ke da sashi walladina hajaru haqiqa wa'inda suka yi hijira wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa qulu fi sabili aka cutar da su a tafarkina wa qatalu wa qutilu suka yaki aka kashe su law kaffaranna anhum sayyi'atihim lalle dan kankare musu munanan ayyukan su wa la urkilannahum jannatin kuma zan shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wa la quramu suke gudanta karkashin su sawaban wannan shine sakamakon su min indillahi da gurin Allah wallahu indahu husnul sawab kyakkyawan lada ko kyakkyawan sakamako ya tabbata a gurin Allah subhanahu wataala bayan ubangiji subhanahu wataala ya fada mana irin addu'o'in da wa'annan bayan Allah suka yi mutanen da ubangiji ta'ala ya siffanta cewa su masu hankali ne kuma Allah ta'ala ya fada irin siffarsu da irin yanda suke roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare su daga azabarsa kuma ubangiji ta'ala ya ba su rahamarsa to sai Allah ta'ala ce fastajaba lahum rabbuhum fastajaba ay ajaba da wannan shi din ba shi ne talab bane fastajaba lahum rabbuhum nan take dan wannan fa din suka ce fa utaqi wanda take nuna maka gaggawar yanda Allah ta'ala ya amsa musu dama kuma kakko manta ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i idza da'an la yashartin fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yahtadun Allah ta'ala yace da manzon Allah ka faɗa mana cewa in bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce fa inni qareeb ni a kusanki kuma ujibu da'watad da'i inna amsa kiran li kira roƙon ne roƙo wannan zai dau du'aul mas'ala da du'aul ibada idza da'an idan ya kira ni ko idan ya bauta mu to sai dai shar'in fal yastajibuli ni ma kuma sa amsa mu wal yu'minu bi fi imani da ni to kaga wannan sun amsa kiran Allah kuma sun imani da Allah da haka fastajaba lahum rabbuhum nan take sai ubangijin su ya amsa mu da kuma annilau bi amala amilin minkum ya amsa mu cewa ni bana tozartar da aikin mai aiki da gare ku duk wanda zai yi wani aiki na da'a a gare ni ubangiji ta'ala baya tozartar da wannan aiki ba za ka yi aiki na da'a ba dan Allah subhanahu wataala kuma Allah ya tozarta maka aiki Allah ba zai wannan ba kakan dai yi aiki na saba wa Allah na laifi ubangiji ta'ala ya kyale wannan ya shafe shi ya yafe maka kamar yadda bayani ya gabata wannan ke nuna ma karamcin Allah din subhanahu wataala kuma ke nuna ma cika adalcin Allah subhanahu wataala cewa Allah ta'ala ba yanda za a kai aiki kuma ubangiji ta'ala ya hana kala dan wannan aikin madakar kai aikin dan Allah shine annilau bi amala abilin minkum bana tudatar da aikin ne aiki da gari sai Allah yace min zakarin aw unta min dinnan sai tafsiriya ce ko bayaniya mana aikin ne aiki da gare ku sawa'un ne aikin namiji ne ko mace yanda namiji in yi aiki Allah ta'ala zai ba shi ladansa ba zai tura tamma da ladansa ba to haka idan mace kai ita ma Allah zai ba ta ladansa saboda mafi girman ayyukan da wa'annan suka yi su ne ayyuka guda uku na farko shine imani na biyu shine mai hijira na uku shine mai jihadi wannan su ne mafiya girman ayyukan da mabiya manzon Allah sun cin saban suka yi to kaga da imani da hijira an yi tarayya tsakanin maza da mata yanda aka samu maza sun imani da Allah an samu mata da yawa sun imani da Allah da manzon Allah yanda maza suka yi hijira da yawa haka nan mata da yawa su ma sun hijira to amma jihadi shine abin da ya dinga maimaituwa an yi yau an yi jiya an yi gobe an yi kaza an yi jihadi da yawa to wani zai iya cewa ai mata ba su jihadi ba kenan su mata ba su don lada na abin da ya shafi jihadi amma kar ka manta su ma mata ana fita jihadi da su suna yin ne suna dafa abinci suna jiyan marasa lafiya suna sanya musu magani yanzu da ba su abinci da sanya magani da jiyan su kaga duk kokarin ne ne kokarin ne ceto rayukansu to malamai suka ce kamar ibnu ashur yace lalle kuwa ladan wanda yake toran musulmi ba zai gaza ba akan ladan wanda yake kafiri yan shi wanda ya jihadin me ya wajen jihadi kace bikin Allah su ko mata da suke wancan aiki su ko me suke kokari raya rabbasoyin Allah laysa kadhalik ibnu ashur ce to lalle kuwa ladan su ba zai gaza na wancan ba ka kenan su ma mata suna da irin wannan ladan kaga min zakarin aw unsa yalla ke ba'dukum min ba'd sashin ku daga sashi ai da sashin ku da sashi da maza da matan a gurin Allah duk daidai kuke yanda wannan in yi Allah zai bai sakamako wannan ma in yi Allah zai bai sakamako lil rijal nasibun min maktasabu walil nisa'u nasib walil nisa'i nasibun min maktasab mazaje suna da ladan abin da suka tsururuta na aiki haka nan su ma mata suna ladan abin da suka tsururuta kaga ce mata ba koma baya bane a gurin Allah isa yanda ake samun waliyai maza haka nan ana samun waliyai mata laysa kadhalik yanda ake samun yan aljannatin suna duniya maza an samu yan aljannatin suna duniya mata ummu sulaimin baba anas dan malik manzo Allah ya bada labarin cewa ya ga gidan a yaki su ummu na'isha su az-zubair bin al-awwam amma da yaji ya hawo munbari me yake inni a'lamu annaha zawjatuhu fi dunya wal akhirah cewa ni na san Aisha matar manzon Allah ce a duniya ko matan manzon Allah ce a lahira kina aina a aljanna kina a lahira ma a gidan manzon Allah take haka dukkanin matan manzon Allah mata ne kuma yan aljanna ne yawan tsayuwar darti ne yawan azumi ga ma wata mata yar aljanna ce ko sunanta ba mu sani ba kuma ga ta ba faraba ba balarabiya ba hadisin abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda ya ga ya sahabbansa cewa ba na nuna muku ta mata da cikin yan aljanna ba waye zai ya ga dan aljanna yan nan da muna tabbata wani dan aljanna ne zamu iya biyan kuɗi ko ina ne mu je mu gaishe suka ce ba mu labari nuna mana ita yace hazil mar'atu sauda yace wannan bakar mata ya aljanna ce sai ba su labarin cewa ta zo gurin manzon Allah tana da cutar faduwa ne farfadiya kuma tsaretin da yakan yayi tace ya manzo Allah ka roƙar mun Allah ya yayi mun wannan cutar manzo Allah yace ko roƙar miki Allah ya yayi miki ko kuma ki haƙuri ki mutu da ita amma kina da aljanna tace ya manzo Allah na haƙura ba na aljanna alƙawarin manzo Allah ina Allah ne tace amma ina yin tsaraiti a roƙar mun Allah ya dina sai manzo Allah ya mata wannan abdullahi da bace ke mun ganta a gindin Ka'aba tana dawaki ana iska amma ta babunta baya dagewa gabar jikinta saboda addu'ar da manzo Allah ya mata to kaga yana cikin kuskure a dinga mai da mata baya yanzu za ka ga wasu daga cikin masu wa'azi ko daga cikin masu karantarwa za ka ga su a gurin su mace ba ta da aiki sai aure da kullum aka zo maganar mata shi dai ya musu lakta kan aure in aka zo goma ya musu lakta kan aure tabi miji tabi miji tabi miji dan Allah da miji da mata mata suna da haƙoƙi akan maza ko ba su da shi kamar yanda ko maza suke da haƙoƙi akan mata ko to me isa kullun lecture ake wa mata san haƙoƙin miji ko ba a tara maza a musu kuma san haƙoƙin mata me isa to nan mai da mata baya ne ana nuna musu yanda ka san ko su mata Allah ya aiko su duniya ko dan su aure da Allah ya fallanta ma sallah iya kai aka fallanta ma ko han mata azumi fa zakafa hajji fa amana gaskiya kaza duk Allah ya turo manzo Allah ne zuwa ga maza da mata baki da amma saboda rashin fahimta sai ya zama kullum wai mata da ya miki magana da ko magana auren kullum ga ya musu haƙƙin miji yake su wa ba su da haƙƙi irin abin da aka dade ana yi a garin nan su kuma tsakanin iyaye da yaya kullum aka fafan yada labarai shekara 60 50 40 da suka wuce har zuwa yau bayanin da ake kawo haƙƙoƙin iyaye akan yaya amma ko ba a yi wa iyaye bayanin haƙƙoƙin yaya akan da ko su iyaye suke dauka su wahada hula shari kala huli duk inda suka yi dan su ba su da laifi saboda ba taba ga mu cewa su ma fa yaya suna da haƙoƙi akan daka mata yanda ake samun waliye a maza na samun waliye a mata kuma da maza da mata duk wanda yawa Allah da'a Allah bai tuwa samu saladin sama shi zalla ke ba'dukum min ba'd ibnu ashur yace ba'dukum min ba'd yace kamar bayani yake kare cewa maza suna da wasu ayyuka wanda suke tsayewa da wannan ayyuka in ba tsaya da wannan ayyukan ba to rayuwa za ta rushe kasa akwai ayyukan da aikin maza ne da Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sai ce ne bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu kaga yanzu da mata za su maza za su ci tsayuwa da abin da Allah ya tsora musu ne na kula da iyali da ciyar da su da yanzu aiki na kula da tarbiyyar yara suna kanana aikin raino wannan aikin maza ne aikin mata ne dina kai da tausayi da makamantan su aka ban maka yaro jariri awa ɗaya ya gundare ka amma yanzu wannan lokacin in aka ban ma yaro ko mata ka batar lafiya ma misali tana kwance cikin kuma ga jaririn yaro inda zai kashi tashin hankalin farko ya zaka yi maka gunki masa kashi wanda kila kafin ka gyara wancan ya damar bala ko ina saboda ba aikin ka bane to ga kowa akwai wata maslaha da in bai tsaya da ita ba rayuwa ba za ta yi ba to yace kenan abinda ake nufi kowa in ya tsaya da tasa maslahar to yana cikakken ladan sa a gurin Allah ka kira wanda na lokaci yake na maza ta fuska da'a ga Allah ba wuce mata suke a yanda namiji zai iya samun kusanci da Allah ya wuce mace haka nan ma mace kuma za ta iya samun kusanci da Allah kuma ta wuce maza da ma Allah yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wannan ana magana jinsin maza ne dan sai ga mutum kawai ya zo shashashan gari ne wai sai ya dauka wai shi wai duk wata mace ma ya fi ta sai ya ce ma ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i jinsin mazan ake magana jinsin maza ko takka babu Allah ya dauka shi akan jinsin mata amma ɗaiɗaiku akwai namijin akwai mata guda ɗaukin tafi namiji miliyan zai zai wani a gindin ofishinta ga ta da ilimin addini ita ce ofisa ɗin kuma shi ma sun jani kuma yana ji wa yaron jalaka wa mura ala nisa ya yi na daga jinsin ake magana daga kowanne idan ya tsaya da abin da Allah ta'ala ya dora masa to yana da cikakken ladansa a gurin Allah ba abu kullum ba ai Allah ce al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd saboda su ma a gurin Allah da mazan da matan duk ɗaya ne saboda ne Allah yake ya'muruna bil munkari wa yanhauna al ma'ruf da maza munafiqai da mata munafiqai aiki su iri ɗaya ne shi umarnin da mummuna aiki kuma su hana kyakkyawan aiki saka su ma mata muminai maza da muminai mata su ma ne aikin su iri ɗaya ne kuma Allah zai ba su cikakken ladan shi yasa Allah ya lissafo su siffofi guda goma مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عفوا واتن لكي سوء كاو تكين أهزر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين حد إذ وفد الله والذاكر الله كثيرا والذاكرات كاشا لك عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أولا كغاني توا أمة تيوى الله لا أتنا سابن تكون إرمتي أقران الله سبحانه وتعالى sai Allah yake fallazina hajaru anan kaga an ambaci wannan limbar dikin lakas ne ba'da al'am domin da hijira din da yaki din duk yake cin aiki to bayan Allah ya ambaci aiki a game sai kuma Allah ya kebance wasu ayyuka saboda me saboda girman su da muhimmancin su sai fara ambatan hijira fallazina hajaru Allah ya ce wannan sai hijira kagar ga al-muhajara ne alawatun mufa'ala saboda mai hijira duk da cewa shi kadai ke zuwa hijira din amma sai zama yana wazani mufa'ala saboda ne saboda duk wanda zaka ga yana kokarin mai hijira shine ka bar garin kafirci ya hana ka bauta Allah ka tafi da zaka bauta Allah shine hijira ko to kaga me yasa ka bar garin saboda an hana ka bauta Allah ka kamar mufa'ala ce su suna nasa aikin na hana ka bauta kai kana naka aiki to Allah ya ce wannan kai hijira suka bar garuruwan su ko suka bar garin kafirci suka tafi suka koma wani garin dan su tsaya da butar Allah wa ukhruju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu. Wannan fitar da su daga gidajensu in ma ya zama kaular aw iljaa, ko dai a fitar da su daga gidajensu ta hanyar a zo da baki a kore su, kubar garin a kore su, ko kuma a iljaa a buƙatar da su dole su san bagarin ta hanyar ne, ta hanyar cutar da su da munana musu. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa hijira da aka yi ta farko zuwa Habasha, me yasa sahabbai suka hijira? Mummunan mu'amala da kafirai suke musu na Quraishawa. Aka yi hijira ta farko, aka yi hijira ta biyu, sannan hijira da aka yi da Annabin da karanta ma hijira ta garin Madina zuwa sun ta da Annabi ya fita, kokari ma suke su tsare Annabin kai ya fita. Dan Annabi sallallahu alaihi hijira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai a koyi manzo Allah ya hijira. A shimfiɗar sai kwantar da Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara masa hijira. Dan sa dauka cewa manzon Allah ne. Shine wani dan shiya yake cewa ai gashi ma da Annabi zai hijira, ai Ali ya kwanta a shimfiɗar sa. Allah ya saka wani dan uwa abokin karatu ma Ahlus Sunna, to dama shi ya ce shi, to kuma ban labari Abubakar lokacin yana ina? To ai harka da mai ilimi akwai daɗi. Allah yana faɗa ki ma, to ban labari Abubakar yana ina? Da wanda aka ce kwanta a shimfiɗa, da wanda kuma aka ce kai aka zaɓa wannan tafiyar da za a yi a ɓoye saboda abincinka da kai za a yi, waye a gaba? Kuma ya samu wani matsayi a tafiyar la ta hazar inna allaha ma'ana. To kaga manzon Allah a ɓoye ma ya fita, ba da hana ya fita ransa. To kaga me yasa Annabi ya hijira zuwa Madina duk da ba koron su kai ba, amma sun buƙatar da shi zuwa ga hijirar, saboda cutar da manzon Allah da ake da sabon manzon Allah da hana manzon Allah bayyanar da addinin Allah. Fi sama gaba Allah ce umu fi sabili, kuma aka cutar da su fi sabili a tabarkina, ma'ana aka cutar da su dan me? Dan da'a da suke wa Allah, dan tsayuwarsu akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dole mu haƙuri mu kwana a daji. An nuna mun lokaci yayi, gobe sai mu dora insha Allah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ita ba. Na. Amin ya Allah. Ta wannan ba wani abin tashin hankali ba ne. Abin da nake fahimta la'alla wadi ka ɗan yi tunani la'alla ko ka yi wani aiki na wahala, ko ka ɗau wani kaya mai nauyi ko makamancin wannan. Da haka wannan ba abin tashin hankali ba ne, wadi ne. Kuma abin da ake wadi kawai tsarki, sannan kuma baya ɓata azumi. Sai dai in kuma ban sani ba ko akwai wani abu da ya ta san ma na sha'awa kafin ka zo fitsarin, ko wani abu ya ta san ma na sha'awa har kai in'azi, to kuma haka ne sai mai cewa shi kuma maziyi ne. Da haka kowanne da cikin su ba abin ɗaga hankali ba ne. Shi wadiyi tsarki yake ma irin na fitsari, shi kuma maziyi malamai suna da saɓani kan tsarki. So wasu suna gani kamar a hanaf irin tsarkin fitsari yake masa, wasu kuma suna gani ana wanke gaba ne baki ɗayansa. To kuma da wadiyin da maziyin dukkanin su alƙaulin rajih ba sa bata azumi. Duk da a gurin malikiya suna ganin maziyi yana kare azumi, amma magana mafi inganci shi ma maziyi baya kare azumi. Da haka babu tashin hankali a ciki. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.